doka da ke jiran a bude mata dandalin sauraron ba'asin jama'a ta taho da wasu sharruɗa kamar yadda Madam Miriam Onuoha daga jihar Imo wacce ita ce ta kawo kudirin dokar ta bayyana.
The essence of the bill primarily to decriminalize it.
Maryam Onuoha ta ce tana son kudirin dokar ya daidaita noma, mallakar tabar wiwi da kuma kasuwancin tabar musamman domin jinya da karawa ƙasa hanyar samun kuɗin shiga, kuma sai mai sayarwa ya samu lasisin sayar da shi, idan kuma mai lasisin sayarwa ya sayar da shi fiye da yadda aka kayyade masa, yana iya fuskantar barazanar daurin shekara biyu ko kuma ya biya tara har na naira 500. To sai dai ƙwararren likita mai zaman kansa Abu Yazid ya bayyana ra'ayinsa game da wannan mataki, yana mai cewa
shan giya, shan taba, shan wiwi da waɗansu ƙwayoyi duk abubuwa ne da suke cutar da ɗan adam a jikinsa. Saboda haka ne ana buƙatar a samu ra'ayin likitoci waɗanda suka san illan waɗannan abubuwan, ba kowane mutum ne zai kawo maganar cewa a yanta ba. Kuma neman kuɗi ba hauka ba ne a yi. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda za a iya samu da ƙasa kuɗi, kuma ana kan shi.
Su ma wasu shugabannin manyan addinan ƙasar guda biyu, da musulmi da kristoci, sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga ra'ayin Rabaran James Movell Wuye na ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai.
Idan da za su iya nome wannan abun a keɓe shi ga mutane musamman ko kuma ma'aikatan sarrafa magunguna, to ƙila a ce yunƙurin nan nasu ya haifar da abu mai amfani. Amma idan don kuɗi ne kawai, to gaskiya ba su yi hanga mai kyau ba. To nawa shi ne a yi hattara a duba, idan ana sara ana duba bakin gatari, shi zai amfani mutane.
Sai ra'ayin Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Jibuwis ta ƙasa.
Babu shakka wannan kuduri ne da ya kamata duk wani mai hankali kuma mai addini ya yi bakin ciki da wannan kuduri, da kuma wato Allah wadai da irin wannan tunani, da har ma 'yan majalisar mu za su yi tunanin cewa wanda ya kamata kafin ya kawo wannan wuri a ce an yi facali da shi, an yi Allah wadai da shi.
Sai kuma ra'ayin Pastor Simon Donley, shi ma na kungiyar hada kan matasa.
A wannan lokacin da muke fuskance matsaloli da yawa saboda irin shaye-shayen nan, kuma a yanzu a ce wai su 'yan majalisa ba su da abin yi, sai wannan da ya fi damun su, wallahi gaskiya mu ba za mu ba su goyon baya ba.
Shi ma shugaban hukumar kula da fatocin ƙwayoyi, Janar Buba Marwa, ya aiko da wata sanarwa ta hannun mai bashi shawara a harkar labarai, Femi Baba Femi, cewa a yi nazari mai zurfi kafin a amince da wannan dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.